da gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a assalamu alaikum. Shirin yau da gobe kuke saurara da wannan la'asariyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa.
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya inda a yau ma 11 ga watan Yuli na shekarar 2019. Za mu yi magana ne akan ranar yawan al'umma ta duniya. Shin yana kalubalantar ci gaban al'umma?
Matsalar ba zancen adadin jama'a bane. Akwai lafiyar, akwai gurin aikin, illa a wannan lokacin mun fi karfafa ba da hukuma ko kuma ce horon ma'aikata ta lafiya kamar su midwife, nurses da kuma doctors.
Ce ranar yawa ko jimlar mutane ta duniya wanda majalisar dinkin duniya ta ware ranar 11 ga watan Yuli kowace shekara. Kuma kin san kasar Najeriya tana cikin kasashen duniya da tafi yawan jama'a.
Haka ne, akan haka ne ma wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta tattauna mana da ma'aikaciyar majalisar dinkin duniya bangaren masu kula da jimlar jama'a.
Bari mu fara da hirar da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta yi mana da ma'aikaciyar majalisar dinkin duniya bangaren masu kula da jimlar jama'a.
Hajiya, bari mu baki dama ki gabatar min da kanki.
Sunana Hajiya Kori Habib, ma'aikaciyar majalisar dinkin duniya masu kula da jimlar jama'a UNFPA.
Kuma ke ce jami'ar hulɗa da al'umma ko kuma manema labarai na wannan ma'aikata ku?
Haka.
To yanzu kuna bikin cika shekaru 50 da kafuwa a duniya baki daya.
Haka.
Kun shekara wajen 45 kuna wa Najeriya, dai cikin kasashen nahiyar Afirka hidima.
Kwarai.
To a ina zaki ce kun cimma Najeriya ne a bangaren kayyade iyali ko kuma lafiyar mata masu juna biyu ko kuma wajen haihuwansu?
To kin san a kwana a tashi abu da yawa ya faru, sauyi da yawa ya shigo. A kasafin gaskiya, lokacin da ma'aikatanmu ta fara aiki a nan, matsalar ba zancen adadin jama'a ba ne. Akwai lafiyar, akwai gurin aikin, illa a wannan lokacin mun fi karfafa ba da hukuma ko kuma ce horon ma'aikata ta lafiya kamar su midwife, nurses da kuma doktoci. Mukan koya musu wa'ansu salo da ake na tsaro na lafiyar jiki, to shi muka fi karfafa. A wani sa'i kuma akwai kayayyaki kaman idan mace ta je naƙuda ta fara jini na guduwa a jikinta da sauransu, da kuma irin farfadiyan nan da ake ce da shi eclampsia. Da muka zo muka gane cewa da yawancin mata da ke zuwa da suke da irin wa'annan matsala ne babba, sai zamana bari muka shigo da wayansu kayayyaki da ake ce da su anti-shock garment. Riguna ne kaman jamfa ta roba. Idan mace na da ciki ya zamana an ga ta fara wannan jini da menene ya fara gudana a jikinta, sai maza ai sauri a saka mata wannan rigar. To sai ya zamana zai tsayar kuma ta haihu lafiya. Da muka gane wannan, duk yawancin asibiti da muka san muna aiki a ciki, sai da muka dinga rarraba musu wannan rigunan. Da kuma aka koya ma'aikatan gurin su midwife din yadda ya kamata su dinga amfani da shi.
Wato wannan riga da kuka bada tana hana wannan ciwon farfadiyan ne ga mai ciki?
Shi da ciwon farfadiyan allura ne. Daga an ga sun fara shi, sai kaga an dauko alluran an yi musu, yawanci sai ya daina. sai ya zamana cewa da kamar yadda zaki ce ruwan sama ne ya dauke mata masu ciwon eclampsia da muka gane cewa da suna da shi sai a wuraren su kai yawanci ma dai arewa mu zan ce gaba daya to duk sai ya zamana cewa da mun fara sayan wannan magungunan daga kasashen waje muna shigo da shi ana babbawa duk asibitin da kuma mun koyar da cewa da duk mata masu shi an koya wa su midwife da nurses din yanda za su yi amfani da shi to a wannan fa an ci nasara a babba ba karami ba a wannan lokacin sai matsalar cutar yoyon fitsari kin san sanadiyan fito da shi shine abu guda daya wayansu za su ce yarinya karama in aka mata aure bata cika ba kungurunta bai kauri ko ya kai ga matsayin ta aihu lafiya ba domin kankantarta sai kaga ta zo ta yi ciki in ta zo aihuwa nakuda ya zama mata matsala da ya ki fitowa da sauransu to sai ta zo ta kama cutar yoyon fitsari daya kenan biyu cutar yoyon fitsari an ce in ma ba wannan ne ke kawowa ba matan mu da suke karkara da suke zaune fito kama sai ka tambayi izinin miji watakila kuma shi ya je noma ya je kasuwanci da sauransu
ciwo ya kama ka bayan shi
madalla nakuda a jagwalgwale ana yin shi kwana ɗaya kwana biyu kafin a tsira a je ga wannan kankananan primary health center din sai ka gama ce ta kamu da cutar yoyon fitsari din kuma ya zama na barai na ukun illan shi ne a ce ma mata ta samu wani wanda ya bata izini ko wata taraka ta an je ga wannan health center din babu kwararriyar ma'aikaciya a gurin wanda za ta karbi gozaman wannan cikin dai su nurses din to sai a ce bari a bada referral a dauke daga nan a mayar da su babban asibiti general kenan inda za a ce akwai doktocin da za a tarar kafin a je can a garzaya
an ya ce mai tsawo
yawa an dauki kwana daya kwana biyu in an je can din kuma kafin doktocin su ce sun karba domin yanayin yadda take din sai kaga an zo mata ta zo ta an fitar da dan ba rai ta kamu da cutar yoyon fitsari wannan matsala ne da muke da shi har zuwa yanzu kuma ba a iya magance shi gaba daya ba to kin gani wannan da muka zo shi ma muka ce to wai ba mu da kwararrun doktoci ne da za a koya ma yadda za su yi su gyaran mata masu yoyon fitsarin da domin wayansu suna yoyon fitsarin kuma suna na kashi ma duk a lokaci daya muka zo da doktoci suka koya namu doktocin sai muka ce to a mai da shi routine gyara a asibitin ya zama na cewa da koda so ɗaya ne a sati a dinga gyara domin ana da su da yawa mata masu yoyon fitsarin to wannan ma babban nasara ne da zan ce a cikin tafiyar mu da muke yi mun samu a Najeriya an yi gyaran UNFP din ta taimaka a kala ni da sani na an gyara mata fiye da 14,000 ko 15,000 a wannan aiki da wannan lokaci da na zauna din kuma har yanzu ba a daina ba za a ci gaba domin na san cewa da a Bauchi sati mai zuwa nan zamu je ana so a yi pool wato a taro su ai musu gyara lokaci daya
wa'anda ke da cutar yoyon fitsari
to irin wannan abubuwan nasara ne babba guda daya a yanzu kuma abin da UNFP take tunani shine tazaran aihuwa ba a ce mata kar su aihu ba amma ya zama na cewa da mace tana da yanci na jikinta ta za ta ce ina aifi daya bari in dan bada rata ka dan huta in sarara domin shi cikin nan fa magayi ne yau ka aihu ka fito da jini jibi ka aihu gatan macen da take da shekara 24 sai kaga ta zama kaman 40 dan babu wannan huta da jiki ya sake gina kanshi jini ya sake komawa jiki yo koma me kake yi inda yau kai shi gobe kai shi ai jibi dole ka nemi huta a kanshi to shine muke cewa wurin mu muna shigo da magunguna iri da yawa ga macen da ita ta kosa ita sai ta yi amma ba ta son mijinta ba zai ba ta sarari ba ko ita ma ba ta san ma zafin kanta ba kaga za ta iya cewa a sa mata ko implanum din nan da ake saka a hannu za ta samu ratan shekara daya in ma karatu take so ta je in ma sana'a take so ta koya in ma wani abin da za ta yi shekara daya dai ta dada rata
din murmurewa
ta murmure kafin ta yi wani cikin sai ta je a sake cire shi kin ga daya kenan in ma na kwayoyin ne in ma kwanoyin ma ko baka gwada aka ce a shi bai karbe ta ba sai wancan ta yi kowanne wanda take so muna shigo da magani irin kamar yanzu misali in aka yi fyaɗe in lokacin bai wuce sa'o'i 72 ba in wanda suka yi mata fyaɗen kuma watakila suna da cutan kanjamau in aka ɗauki maganin nan a lokaci ɗaya aka ce ta sha to ba zai kamu kanjaban nan
ba za ta kamu ba
muna da wannan kuma muna ta bayarwa amma sai an tabbatar cewa da fyaɗe aka yi mata an yi mata wannan gwaji din sai a mata ya rage gare ta za ta yi amfani da shi ba ta yi ba amma ba wanda yake so ya kamu da cutan kanjamau to kin ga ta wannan mun yi nesa yanzu akwai ƴan mata da ya dace su je makaranta ko kuma suna makaranta aka katsar musu da karatu suka dawo sai muka ce ya kamata a yi wa musu hanyar da za su dinga koyan dan sana'a ko dan wani abu to wannan akwai kudaden mutanen Canada da suka bamu ana yin shi a Kaduna an ce a dada mikarwa a ba kaman jiha guda biyar ko shida Borno na ciki Bauchi na ciki Kano na ciki to kin ga wannan ma mun ce eh kungiya su kakkafu a fara tara ƴan matan da su suke so su natsu su koyi sana'a su dan koyi yadda ma ake magana turanci sun ga dama
to Borno Kano Bauchi ai da saura ko
na
ga jihohi uku kawai kika fadi
da Borno da Kano da Bauchi Kaduna ita ce headquarters yanzu ba suna da gurin kinga da Sokoto da Kebbi a yanzu su ne ake cewa pilot project din da aka ba kuɗin da muke yi to banda wannan shi in kika dubi Najeriya mun yanzu kamar misali a wuraren mu na jihar Arewa mafi gabas sake ce da North East ko yawa to
Arewa maso gabas
fitin nan hayaniyar wannan ƴan ta'adda din ya sa mata suna cikin matsala kala-kala zaka ga mace ba miji wanda kuma an kashe mijinta a gabanta zaka ga mace sun yi mata fyaɗe ne da sunan sun yi musu aure sun zo da ciki ko da ɗa'a ma banda wannan zaka ga yara kankanana da suka fito ba yadda ba su da iyayen ba ma mai lura da su zaka ga wata a cikin wannan matsayin mata fito da ciki daga ita sai ɗan rigan jikinta to irin wa'annan mu a gurinmu sai mu ce meye ne bukatunsu a ranar da aka kawo su suna bukatar ittifafi na rufe ciki al'ada ga su wanda suke su ba da ciki da su ba suna yin al'ada dole a sa musu yar pakitin da zai zama na cewa da yar audugan nan da ya na tare al'ada yar kamfai da za su hada da shi yar sabulun shafawa ko kuma wancan sabulun wanka da yar sabulun mai na shafawa da irin wannan dai dan na cewa jama'a ba sai ka ce wannan ma ba za ka iya samun shi ba kafin yan agaji su zo to wannan muna nan da su da su bargo da zani muna nan da su a nan na daya duk matan da aka ce an kwaso su daga Zambisa Forest kuma daga ina ne dai aka zo da su sojojin suka ce ga sunan su kowanne sai mu ba su ɗaya da bokati da yar kofi na shan ruwa da yar plate da koma abinci ake rabo dai su zama na chat za su iya zuwa kitchen din a dan sa musu to wannan tallabi ne fa da muka fara tun ba yau ba kuma har yanzu ba mu daina ba dan har yanzu ba a daina fito da mutane daga cikin jejikan nan na barra ba ana fito da su kuma suna fitowa a wahale to kin ga wannan ma abu ne daya da zance ko da gwamnati na yi dole jama'a sai sun sa hannu kafin a ce an ci nasarar shi
to shine dama tambayar da zan miki nan gaba shine tambayar da zan miki na gaba ita ce kuna yin waɗannan abubuwa duka a Najeriya shekarun nan masu yawa kuma ana da gwamnati to haɗin gwiwa kuke yi da gwamnati
ito wato akwai wanda muke haɗin gwiwa da gwamnati kamar misali in ya zama na ta fannin taimakawa mata ne ministry wato ma'aikatar mata da kuma ma'aikatar kiwon lafiya mukan yi aiki tare da su kud-da-kud kuma su ma sukan kawo abinda ake ce a government counterpart contribution wato kamar asusun bika za mu ce musu ga iya jimlar da muke da shi wa wannan wurin kuma ku dan miƙo tallabin ku dan mu tabbata mun yi abu da yawa ba kadan ba to amma za ki ga duk da muna hakan da su akwai lokacin da sai ka ga an kasa a ce ai kasafin gwamnatin bata fito ba da sauransu amma mu ba za mu fasa aiki ba sai mu ce to a tura kuɗin inda ya dace ya je kafin nakun ya fito in ma ya fito ko bai fito ba ma dai mu san cewa mun magance wasu abubuwa to irin shi ne irin matsala da muke da su amma kamar misalin sayan magunguna na tararren haihuwa. Gwamnatin tarayya takan ba da kuɗi, sai dai wannan karon sun ce ba su da kuɗi, shi ma sun rage kuɗi da yawa, to masu bukatan kuma suna da yawa, cewa za mu yi iya gurgudu, amma za mu ci gaba da roƙon gwamnati ta sa hannu dan mu tabbata mun sa duk kowa da kowa, macen da take bukata, yaro magidanci da yake bukata, matashi da yake bukata, yarinya da ta ballaga tana bukata, ya zama nan suna da yancin su ce eh za su yi amfani da shi, ba a fada a jefar akwatabi ko kuma a yi wani abin da bai dace ba.
To a halin da ake ciki yanzu, zaki ce an samu nasarar raguwar mace-macen mata a wurin haihuwa kenan?
Eh, an samu, akwai ragowa amma ba mai yawa ba. An samu ragowa, domin ragowar kama daga shekara 2009 ne, ko zance 2009 in kika dubi
2009
in kika dubi yanayin yanda mace-macen aihuwa ta dan ragu kadan, amma a Najeriya yau 111 kowane garin Allah ya waye mata suna mutuwa haka.
Mata 111
kwarai da gaske. To idan ya zamana cewa da gwamnati ba ta sa kuɗi sosai ga lamarin asibitotin ba manya-manya kamar wanda zaki ce national hospitals ba, yan kankana na da ake kira primary health center, wanda jama'a da ke iya tafiya, masu anguwa suke iya leka, an sa musu kwararren ma'aikaci, an sa musu abubuwa da ya dace na taron aihuwa lafiya ba, to matsala ba ta kare ba. Sai gwamnati ta kasance ta koya ma irin a ce loko-loko ana kiran midwives da nurses din, ana koya musu training, ana dada koyar musu da yake nan ba, a sa musu kayayyakin aiki a wuraren nan, kuma ya zamana cewa da midwives an tabbata sun je karkara sun fara aiki. Ba amfanin a samu kama a wurare Lagos suna da yawa barkate, amma baka iya in ka tafi Jalingo da kyar zaka iya samu mutum daya a cikin primary health center, bai dace ba. Gwamnati in ma incentive din ma zaka ba su dan wani kuɗi ne domin a tura su karkara su dinga taimaka mata su zauna lafiya da rayukan su, kuma a kwace kan in suka zo aifuwa ya zamana za su iya aifar, su iya taimaka matan karkara din su aifu lafiya, shine abun bukata. Gwamnati ta san abin da za ta yi.
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Kafin mu kammala jin hirar Madina da Hajiya Kori, mu shakata da wannan wakar.
Taimakawa matan karkara din su aihu lafiya shine abun bukata. Gwamnati ta san abin da za ta yi, domin zamanin ya wuce ga cewa da har yanzu a Najeriya a yanzu yadda kowace kasa ke tafiya, yau ko Ghana nan kaje kin san cewa da sun yi gaba. To ya kamata mu ma gwamnati ta dan taimaka, ta tausaya wa matan da suke can masu aihuwa, domin a tabbata an sa dai kuɗi, kasafin kuɗin nan a dan dada shi neman ilimi da kuma lafiya, babban muhimmi ne. Kuma ita ya mace, karantar da ita fahimta ne kuma basira ne wa dukkanmu, cewa da in ka sa yarka ya mace ta karasa karatu, zaka ga cewa da in ma aure kai mata, ƴaƴanta za su zama daban ne suke da wanda bata yi karatu ba. Shi yasa abin so ne ya zama cewa da a bar ƴaƴa mata su ci gaba da karatu kaɗan, ba ce ka su yi aure ba, amma a bar su su yi karatu tukuna kaɗan, dan idan suka yi karatun ai ko miji ba na gari ba ka ba su, za su ce ba sa so. Shine muhimmanci. To kuma abubuwan da muke roƙon gwamnati ta taimaka mana, su sarakunan da kuma masu tafiya da al'adunmu su masu sa baki, ba amfani duka mu zauna Karazube.
To barin fara da batun shawarwari ga gwamnati. Kin yi misali da kwararru ma'aikatan kiwon lafiya a jiha kamar Lagos suna nan da yawa har ma ba su da ayyukan yi, amma in kika zo kamar jihar Taraba
haka
Jalingo sai ki tarar cewa ga marasa lafiyan amma kuma ba kwararru. To wace shawara zaki ba gwamnati wajen inganta wuraren ayyukan da rayuwarsu na su ma'aikatan? Mai yiwuwa harkan tsaron da kika faɗi a Arewa maso gabas shike tsorata wasu ba sa zuwa can.
Eh to kamar misali kin ga dai yanzu barin dauki ma a ce jihar mu Borno. Eh shawara zan bayar. In san samu ne kafin gwamnatin tarayya ma ta yi. Zan buƙaci Governor Zulum, Professor Zulum, ya maido da dun midwives da suke nan da raina yan Borno su dawo su tallafa ma state din, in ma zai ba su allowance ne, in ma me zai ba su, dai su dawo su yi aiki a cikin Borno. Haka malamai retired, in mutun da bai wuce shekara 70 ba, a maido da shi ya taimaka wa kasan dan awarware, domin ba kowa zai so ya ce ya baro garin su da yake kwance lafiya ya ce zai dawo Borno ba. Mu ne kadai zamu iya tsayawa kanmu mu yi wa kanmu. To shine shawara na ga shi wa gwamnatin tarayya, in ya zamana cewa da albashi ne za a bayar har da allowance, kamar yanda da muka sani ake yi a lokacin da muke secondary school wuraren su 70s, a ba su motan hawa, a ba su gida. To in shi za a yi ma ai wannan din domin a samu doktocin nan su koma suna ko ina ba a guri daya ba. Su kuma doktocin da suke can din roko ne za a yi musu cewa da lafiyar jama'a fa shine yasa suka kama wannan karatun su kai su tausaya wa jama'a, domin masu neman lafiyan suna da yawa, su tausaya musu a gangaro a zo su yan jiha gwamnonin su kuma su san cewa da akwai tallafin da za su iya musu dan su rike su. Shine kadai mu kuma za mu ci gaba da koyarwa, za mu ci gaba da fadakarwa, za mu ci gaba da taimakawa gwamnatin Najeriya don ta ci maburinta.
Akwai lokacin da kuke ganawa da gwamnati saboda waɗannan ayyuka da ku kuke ma wannan ƙasa?
Eh akwai lokacin da muke ganawa da gwamnati. Kin san duk kowane ma'aikaci da zan ce ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke nan gurin, akwai fanni ta shiya ta gwamnati da ta shigo da mu ciki. Sai da gwamnatin ƙasa ta yi amanna tukuna ake ciki. To wannan kofar shigan ita ce Ministry of National Planning and Budget, sai kuma Ministry of Foreign Affairs. To wa'annan ta diplomacy da kuma wannan ita ce da ake signing agreement, wato yarjejeniya tsakaninmu da gwamnatin Najeriya. Sukan kira mu lokaci-lokaci a ce akwai takardar da Najeriya take da ita kamar kundi, ita ce UNDAF document. Abinda Nigerian government din ta rubuta a wannan takardar UNDAF din shine kowace ma'aikaci na Majalisar Ɗinkin Duniya kudin ta za ta shiga ciki a gyaran ko a yi aikin tare. To akan kira, akan faɗi kuma nawa aka kashe, akan faɗi kuma nawa gwamnatin ta bayar. So akan yi wannan. Haka kuma da jiha-jiha da muke aiki, su ma mukan zauna mukan tattauna, yi gashi kaza ya kamata mun yi namu, kuma ku yi naku, ku kawo gudumayan naku. Wayansu ba sa ma ba da gudumayan, sai sun dauki alkawari za su yi mun sa hannu a yarjejeniyan da sauri. To sai kaga an yi shekara da shekaru ba sa ba da kukkubu, amma duk da haka ba mu daddara ba, because aikinmu shine mu tabbata mun canja rayuwar jama'a, mun canja rayuwarsu daga inda muka gano su, mu matsar da shi gaba ba baya ba. To su ma mukan tattauna da su. Wannan ministry na planning ma mukan yi
ma'aikatan tsare-tsare.
Ma'aikatan tsare-tsare tabbas haka.
Ban ji kin yi maganan kuɗi da kila gwamnatin tarayya ya kamata ta ware ko a kasafin kuɗi na taimakawa ɓangaren kiwon lafiyan ba, kuma ganin cewa idan suka ware wannan kuɗi daga ɓangaren gwamnatin tarayya ta sauka har zuwa gundumomi inda ake samun waɗannan ƙananan asibitoci da mata ke zuwa.
ito wannan gwamnatin tarayya yawanci zaki ce kasafin kuɗi daga bakin gwamnatin tarayya ke fitowa, sai kuma ka samu jihohi su kuma su ce su ma sun bada nasu kasafi na iya adadin jihar. Ya kamata ya zama na cewa da akwai tattaunawa da ganewa cewa da yawan kuɗin nan fa kamar ma yanzu naji wai an rage ma kuma bai dace ba, tunda jimlar jama'a da ɗaya take kuma karuwa take kowane garin Allah ya waye. Bai kamata ya ce ta wurin fannin lafiya cewa da an rage kuɗi ba yanzu, sai dai a ce an dada shi. Ba kowa ne yake da samun da zai ce zai fita kasar waje don a ji a lura da lafiyarsa ba. Gwamnati ta tausaya ta maido da kuɗin nan, su ma gwamnoni su tausaya wa jama'a da ke karkashinsu, su ma ciyamomi na local government su tausaya wa jama'a da suke kasa da su. Ya zama na cewa da za a samu kowace karamar asibiti a samu ƙwararre guda ɗaya, a samu nurses koda guda biyu, a samu midwife guda biyu, kuma a samu kayan aiki. Shi ne babban mahimmancin abu da za su yi don lafiya, domin in aka ce maka jama'a ba lafiya a ƙasa, wannan abin da ake so a mora ɗin a ce an yi aiki tare ɗin ba zai mayu ba. Komi yana bayar lafiya ne. To roƙona shi ne dai kaɗai gwamnati har ila yau ta yunkura ta yi fiye da yadda take, domin jama'a suna buƙata a lura da su. Tabbas.
Kina ganin kaman shigowarku ƙasashen nahiyar Afirka ko kuma ƙasashe masu tasowa irin su Najeriya, a ganinki alheri ne shigowanku na ku kawo irin wannan tallafi?
Idan zaki alheri ne babba, ma'ana na shi ne wato wani ba ma ƙasashen da yanzu ba a ciki ai, kuma yanayin gwamnati yadda ta so ne za ta yi da duk wani majalisar ɗinkin duniya da take ƙasarta. Ba kuwa ce a cikin kasar da
duk kowane bangaren majalisa,
duk kowane bangaren majalisar ɗinkin duniya take kasar. Idan gwamnati ta gayyaci majalisar ɗinkin duniya ta zo ta kafu, tana da muradin akwai abubuwan da take so ta yi mata. In kuma aka karkace ba a yi, to wannan kungiyar masu adadi da muke da ita nan laifinta ce da ba ta tuhume ta ta aje ta ce ba dan wannan tsarin muka sa yarjejeniya tsakaninmu da ku ba, ku sake dawowa kan hanya. Ga abin da kasar take bukata gare ku, ga abin da muka sa hannu bisa ga wannan. Gwamnati na da yanci ta ce kowane bangaren majalisar ɗinkin duniya an ba ta yin abin da ya dace a ce mata ta tafi. Wasu kasa sun yi. To amma sai gwamnati ta kafa idanu ta ga cewa da abin da ake yi din daidai ne bisa ga tsari da kuma yarjejeniyar da aka damkawa hannu.
Wato kenan in ana bin doka.
Ana bin doka, to wannan kuma ya rage ga gwamnatin ya zamana za ta iya bin tattalin ta dinga tambaya kuma tana lura da me ake yi a cikin kasar ta. Tabbas. Idan da a ce babu majalisar ɗinkin duniya a nan cikin Najeriya, ga wanda yake nesa bai san bambancin ba, amma ga wanda ya san cewa da mun je gurin, ko kuma in dauki ma mahimmanci babba guda daya ga matar da take yoyon fitsari wa shekara 25 yanzu ta warke, ta san me bambancin.
Sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni, Daniel Brown, da injiniya mu na yau Mr. Dan Crofton, tare da abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa
Zara Aminu Fage,
ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.